الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركمو دأزمي يوم شدا نوات رمضان شكرا تدبو داد تريه دود أربعين دهدو bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yayi daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya. A jiya mun kwana a aya na 70 a cikin suratu Ali Imran, yau kuma za mu fara daga aya na 71 a cikin suran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
آية نسب عند تقص يوكم زام فارد آية نسب عند ترى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس قولوا عبادا لدون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم. Har yanzu dai Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana bayanin abinda yake auku ko ya auku tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bakin sa nasaran najirana. To, lokacin da ana yargejeniya tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da su nasaran najirana, yahudawa ma sun ji labarin su sai sun zo sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ana cikin wannan husuman sai wani bayahude ya tashi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce masa, gashi abinda mutane nasara sun faɗa kace ba daidai bane. Wannan yahudawa ma mu ma mun faɗi namu kace ba daidai bane. Me kike so ne, ko kana so mu yi maka sujada ne? Yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa, ba dan haka aka aike ni ba, aka yi ni annabi, kuma ba da haka aka umurce ni ba, wato mu yi mu sujada, in umurci mutane su yi mani sujada ba. Sa'annan kuma wasu malamai kuma sun ce a'a, ta sauka ne ayan nan akan wasu sahabbai ne farko-farkon wannan risala bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu kan gaskiya son mu ya kai, yanzu ya kamata a ce mun fara maka, za mu fara maka sujada. Ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu malamai sun ce wannan shine sai dalilin ayan. Kuma har yanzu, har ila yau, an ce nasara da kansu sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjojinsu sun yanke gabaki da sai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai duk abinda muka gaya maka, ai sayyidina Isa alaihi salam shine ya gaya mana, shine yace mu yi masa ibada, ba wai kawai mu daga kanmu mun fada ba. Nan sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayan, yana cewa ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubu'ata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Bai yuwa ba, kuma baya yuwa wa wani mutum dan adam bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi littafi, wato ko Qur'ani ko Injila ko Taurata, kuma ya wal hikmata, sa'annan Ubangiji ya bashi hikma wato fahimta na ƙwarai a cikin addini, wan nubuwata, kuma Allah ya bashi annabci, sa'annan ya ce wa mutane summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah, ya gaya wa mutane ku kasance bayi ko bayi a gare ni, ku bauta mini bacin Allah, ya ce haka baya yiwa wani wanda duk Allah ya bashi wa'annan sifofi uku, ya bashi ilimi wato ya saukar mishi da littafi, sa'annan ya bashi hikima ta fahimtan addini, kuma ya bashi annabci, kuma ya ce wa mutane ku bar Allah ku yi mini bauta, ya ce a'a, wanda an bashi wannan bare faɗi wannan maganan ba, amma sai dai walakin kunu rabbaniyina, sai dai ya ce musu ku kasance malamai na ƙwarai, wato ulama hukama, anan hadisi yana cewa rabbaniyina, ana nufin ulama hukama, malamai masu yin haƙuri, sai dai annabin ne ya ce musu ku kasance bayin Allah na ƙwarai, malamai masu yin haƙuri a wajen da'awa, a hanyar da'awa izuwa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba aw bima kuntum ta'lamuna alkitaba, tazo da takhfif da tashdid anan, wato ku kasance malamai masu haƙuri da kasancewanku masu karantar da littafin Allah, wa bima kuntum tadrusun, da kuma abun da kun kasance kuna karantawa, in a takhfifi kuma kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamuna alkitaba, ku kasance malamai masu bautan Allah, masu bin Allah tabaraka wa ta'ala, masu ilimi ko masu haƙuri da sanin da Allah ya baku na littafi, bima kuntum ta'lamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna aw tudarrisuna aw bima kuntum tatadarasunahu fi ma bainakum, da kuma abunda Ubangiji ya baku kuna karantarwa. Wato a takaice dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani wa wa'annan Yahudawa da Nasara, idan fa har Allah ya zabi mutum yace wannan annabi na ne, wannan na aiko shi manzo na ne, reko nayi ya Allah ya yarda da shi ya bashi kuma dalle wannan mutumin nan bare ci amanan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba, bare taba cewa wa mutane ku bauta mini ku bar Allah ba, sai dai ya ce ku bauta wa Allah, ku karanta abinda Allah ya aiko ni da shi, ku fahince shi, kuma ku karantar da shi, kuma ku kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wannan shine abinda wannan mutumin nan zai fada, bare ci amanan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. To nan abinda bayan Ubangiji nan ya gaya musu ma kuntum tarusun, sai Allah yace wala ya'murukum an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba, sa'annan kuma bare umurce ku ba da ku riki mala'iku ko annabawa iyayen giji ba, bare ce shi ku yi mishi ibada ba, sa'annan kuma bare ce ku yi ibada wa mala'iku ba, sa'annan kuma bare ce ku yi ibada wa annabawa ba, iyakan abin da zai gaya muku ku yi ibada wa Allah, ku kadaita shi, babu wani abin bauta ban da shi. Ayamurukum bil kufri ba'da izantum muslimun, shin zai umurce ku ne da kafirci bayan alhalin kun kasance ku mu'minai muslimai, muslimai kuma ya umurce ku ya ce muku kafirci, a'a, wannan bare ya gaya muku ba, sai dai ya ce ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
Wa idza khadha Allahu mitsaqan nabiyina lama atainakum من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
To wannan ayan tana bayanin irin alƙawarin da yake tsakanin Allah da annabawan da zai aiko su. Allah idan ya aiko annaba, duk wani annabi da za a aike shi, daman bayan Allah ya bashi risala, za a ce masa, to gashi nan
mun baka annabci kuma ka zama manzo zamu aike ka amma zaka yi alƙawarin cewa bayan mun baka hikima da wannan ilimin zaka yi alƙawari cewa duk wani annabin nan da ya duk wani annabi in yazo bayan ka da yazo bayan ka na farko kuma ya gaskata abinda ka zo da shi zaka yi imani da shi zaka umarci kuma mutanen ka mabiyanka idan ka riske shi idan baka riske shi ba zaka bar wasiya cewa duk mabiyanka su yi imani idan annabi ya zo da irin waɗannan sifofin nan sa'annan kuma zaka zama mataimakin sa zaka taimaka ba wai mataimaki na wakilci ba zaka zama zaka taimaka mishi ko sa'annan zaka taimaka masa zaka tsaya duk wani abun da yake nema na taimako zaka tsaya tare da shi akan wannan wannan alƙawarin nan tun Adam an gaya masa na bayan Adam an gaya masa har izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ko manzon Allah an ce mishi ya gaskata duk littatafai da suka gabace shi sun riga shi zuwa da annabawan wannan shine alƙawarin nan shine ubangiji yana bayani yace wa iza khazallahu misaqan nabiyina a lokacin da ubangiji Allah ya riki alƙawarin annabawa lama atainakum min kitabin wa hikmatin wato abinda muka bako na daga cikin littafi da hikima wato fahimta sa'annan summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sa'annan wani manzo ya zo muku mai gaskatawa da abinda kuka zo da shi abinda yake tare da ku la tu'minunna bihi lalle za ku yi imani da irin wannan annabi in kun riske shi ko jama'an ku za ku bar ku ke la tu'minunna bihi wala tansurunna sa'annan za ku taimake shi da ubangiji ya gaya musu wannan maganan sai yace musu qala aqrartum shin kun riki wannan alƙawarin kun karba wa akhadtum ala zalikum isri sa'annan kun karbi wannan alƙawari mai nauyin nan kun karba kun yi tabbaci akan shi kuma kun karba wato an ce isir abu ne mai nauyi daman abu ne mai nauyi da annabawa da kaman misalin isir da sauran annabawa kaman yahudawa a zamanin su idan najasa ta samu kayan su to ba wai su in sun wanke kawai ya wadatar ba a'a za su kama ne su yanke inda najasan ta taba su jefar da shi kaga abu ne mai nauyi to duk wanda yayi wani zunubi in an wayi gari da safe zai tarar a kofar gidan shi an rubuta wane jiya yayi zunubi iri kaza in yayi zina ne in yayi sata za a tarar duk al'umma za ta gani a rubuce to kun ga yau wannan shine isir to Allah kuma yace wa annabawansa wato za ku riki wannan alƙawari na yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine annabi na ƙarshe shine manzo wanda na aike shi wa duniya gabaki daya shine wanda kuma zai tabbatar da abin da ya kamata ya zauna a yi aiki da shi a cikin risalan da kuka zo da ita kuma abin da zai shafe kuma zai shafe da risalansa kun yarda da wannan sun ce mun yarda qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna sun ce eh mun tabbatar mun yarda da shi mun karba mun riki wannan alƙawarin qala fashhadu sa'annan ubangiji ya ce to ku sheda da kun yi imani da wannan abun da aka faɗan nan gabaki daya fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin lalle ni ma ina mai sheda ne tare da ku na'am
فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
to bayan wannan alƙawarin nan da aka yi nan gabaki daya da maganganun da aka yi musu da alƙawarin da annabawa suka dauka bayanin nan idan kai musu duk bayan wannan duk wanda bai ji ba faman tawalla duk wanda ya bada baya ya kiya bi wannan maganan bayan bayanin nan da aka yi masa فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَلَّي وَدَنَّن سُونِي فَاسِقَي wato duk wanda yake yi imani da irin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ko kuma abubuwan da suka zo a cikin taurata da injila sun gaya masa wa'annan fasikai ne Allah ya riga ya sheda wa'annan su fasikai ne ba abunda za a dami kai da su ba a bar su a cikin halin su gobe za a hadu da su kuma za a yi maganin su duk abunda ya kamata a yi musu ubangiji zai musu ranar kiyama na'am
afa'ira dinillahi tabquna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
تو أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَنِنْ الدِّينِ أَلَّا نَيْشِنْ كُكِي سو بايان وَنِنْ الدِّينِ نَيْبَايَنْ الدِّينِ أَلَّا بايان مُسْلِنْ شِنَيْ كُكِي سو بايان كُمَا duk wanda suke sammai da wanda suke kasai sun musulunta a wajen Ubangiji tau'an so da ki ko dama da tilas sun yarda da abinda Allah ya sauka da sun yi imani da Allah kuma sun ce addinin nan na musulunci shine addinin su idan bayan shi ne kuke neman wani addini to ku fada ku sani fa wannan ba shine addinin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karba daga wurin ku ba walahu aslama an ce man aslama fis samawati humul malaika malaiku ne sune sun bada gaskiya sun yi imani sun yi musulunci a sama fil ardi kuma an ce duka mu'minai gabaki daya wanda sun yi imani sun ga risala wato sakon annabi da yazo da shi sun yi imani da shi wato sun yi imani da yardan su da dama da son su sun yi wanda sun yi imani da ki duk da wannan riwayan wasu masu tafsiri gabaki daya sun kita an ce wato wanda za a kama su kaman sabi din nan me ake ce musu sabi ma irin mata da wanda ake daukan su ana kama su ba sojojin yaki ba ba prisoner yaki ba maza bane sabi din nan me ne irin mata yan yaki mata wanda ake kama su a lokacin yakin oyangi ko to a takaice dai mata yan kafire da ake kama su zo kaga dole ne in sun zo suna da musulmai suna tare da musulmai a dole za su dauki wannan in musulunci har ya zo ya shiga zukatan su amma wafi yawan malamin tafsiri sun ce a ba haka ake nufi da shi ba abinda ake nufi da shi hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka ala unasin masalan yuqaduna ila aljannati bis salasil inna wannan shine hadisin da ake nufi da shi ubangijinka yana mamakin wasu bayinsa za a jawo su da mari ne wa aljanna ranan gobe kiyama za a jawo su a kawo su da mari a jefa su cikin aljanna kaga ba an yi musu gata ba to wa'annan su ne wanda sun yi imani karhan din nan to
wa ilayhi turja'u
su sani idan wani addini ne kuke nema to ku da su gabaki daya makoman ku zuwa gare shi ne ranan kiyama wannan ayan an karanta ta afa ghayra dinillahi tabghuna da kuma afa ghayra dinillahi yabghuna a can karshe kuma ilayhi turja'una da kuma wa ilayhi yurja'una to gare shi ne za a dawo da su ko gare shi ne za a dawo da ku gabaki daya ayan nan an karanta da haka na
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
تو أنا wannan shine karshen yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam husuman da suka yi da nasaran Najran bayan duk abin da aka yi sai ubangiji yace mishi ka gaya musu kalma ce ta karshe shikenan an gama kowa ya bi hanyarsa ka gaya musu qul amanna billahi lalle mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ila alaina da abinda aka saukan mana aka saukar gare mu shine alqur'ani wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'qub والأصباط ده أبن ده كما أكا سوكر وسيدنا إبراهيم ده سيدنا إسماعيل ده إسحاق ده يعقوب ده الأصباط وتوصفه في إبراهيم القرآن إن ده أبن ده أكا سوكر شي ما مني إيماني ده شي والأصباط ده جي كدني يعقوب جي كدني نسيدنا يعقوب كو جي كدني سيدنا يعقوب سوكو ما شابيونا ده أبن ده أكا سوكر موسى شي ما مني إيماني ده شي وما أوتي موسى وعيسى ده أبن ده أكا با وموسى نتوريتا ده عيسى نلنجيلا كما والنبيون من ربهم da an daga sauran annabawan gabaki daya abinda aka saukar musu mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin min rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum ba murarrabewa tsakanin kowanne daga cikin su wa nahnu lahu muslimun mu kuma mun kasance musulmi ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mun sallama lamarin mu ga Allah wannan shine maganan karshe idan kun yi imani da wannan muna tare da ku idan ba ku yi imani da wannan ba kuma husuman ta kare kenan daga yau ba wani abun da za a sake gaya muku ma yahuda da nasaran da yahuda duk aka gaya musu sannan kuma ubangiji yace na'am
wa man يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا دك وندينا سوى دك وندينا نفي كوينا سواني الدين بايا مسلم كوي زود الشيران القيامة فلن يقبل منه للي الله بريكر إيوانا الدين نندك غريشي با الدين دا الله زي كربا شيني مسلم وهو في الآخرة من الخاسرين للي الاهرة وبلاهرة كوا شينا چكب ما سوى سارا واتو ببان أبن دا أبنجي زي كربا كما زي هكونش دا شي شيني مسلم babu wani abu daban wanda ubangiji zai karba. Akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani a cikin sa, yana cewa gobe ranar kiyama duka ayyuka za su zo su tsaya a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala. Farko sallah za ta zo gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala, za ta ce mishi ya ubangiji ni sallah, sai ya ce mata eh ke sallah kuma kina nan lafiya, wato anti ala khair dinnan, ke kina nan lafiya ko anti ala khair, baki da matsala. Wato zai gaya wa sallah haka, sai ta koma gefe ta tsaya, sai sadaka ma za ta zo, da sadaka za ta zo ita ma za ta ce ya Allah ni sadaka, ko na biyun sadaka ne ko a hadisin, to ha sadaka za ta zo, da sadakan za ta zo ita ma sai ubangiji tabaraka za ta ce ubangiji ya ubangiji ni sadaka, sai ya ce eh babu komi akan ki ke sadaka, ke ma ki tsaya ki zauna a gefe. Bayan sadaka sa'an nan sai kuma siyam har azumi da yanzu muke cikin sa shi ma zai zo, zai zo ya tsaya a gaban ubangiji, sai ya ce ya ubangiji ni azumi, sai ya ce mishi eh gaskiya kai azumi, kai ma ka koma gefe ka tsaya babu komi akan ka, kai kana lafiya. Wato hakan nan duka ayyuka za su zo ubangiji, kuma Allah zai gaya musu abin da ya gaya wa sallah, ya gaya sadaka, ya gaya azumin nan, duk zai gaya musu. Sai na ƙarshe musulunci ya zo, da musulunci zai zo ya zo gaban ubangiji, sai ya ce wa ubangiji ya Allah, Allah Allah ya anta assalamu wa ana alislamu, kai assalamu ni kuma alislamu ya ubangiji, sai ubangiji ya ce mishi kai ma kana nan lafiya, da kai ne yau zan karbi aikin wani, da kai kuma yau zan bada lada, da kai ne zan yi hukunci yau. Wato shi ne na ƙarshe da ubangiji zai hukunci da shi. To wanda bai je da musulunci ba yana da magana gobe ranar kiyama, ba shi da magana gobe ranar kiyama. Musulunci kuma wanda aka za a karɓa ranar kiyama, wanda mutum shi da zarar ana karɓa a hannun shi za a saka shi aljanna, lalle yana da sharuɗa da yawa, ba wai kawai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai ya wadatar ba, wannan ya wadatar, amma da akwai abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a hadisi, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, al muslimu man amina nasu bawa'iqahu. To kaga wa'annan abubuwa, musulmi shine wanda mutane sun kubuta daga sharrin hannunsa da harcensa, shine zai zama musulunci. Idan ka faɗi wannan kalman kuma kana damun mutane, ka musguna wannan, ka rubuta da hannunka, ko ka bugi wannan, ko ka kwace dukiyar wannan, har yanzu akwai matsala. Musulmi shine wanda musulmai sun amince daga sharrinsa, sun kuɓuta daga masifunsa, daga sharrinsa. Wato kada ka taɓa kowa, kada komi ya fita daga kanka sai alkhairi izuwa ‘yan uwanka musulmai. Wannan shine musulunci, idan ka je da shi gobe ranar kiyama ubangiji zai karɓa daga hannunka, sa'annan kuma ya baka yi maka sakayya ranar kiyama. Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan musulunci, albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
غفور رحيم.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
للي وإن آيوي قداه أنن قباكي تياني سنسوقا أقسم متنقوكو Na farko malamai sun ce ta sauka ne a kissan akan wani ba ansare ne, wani ansare ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya musulunta yayi ridda. Da yayi ridda sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyin nan. Allah da ya saukar da wannan ayoyin nan, sai wani daga madanginsa ya ji wannan ayoyin, sai ya dauka ayoyin nan ya je wurin sa da su, sai yake masa ga abin da fa aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya karanta mishi ayoyin nan sun ya ji su, da ya ji su sai yake mishi, lalle na san lokacin da na rabu da ku, na san kai mai gaskiya ne, wannan na farko. Na biyu kuma na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka gaskiya. Na uku kuwa na san Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi ku dukan ku gaskiya. To wannan lalle ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaya muni, idan zan yi in tuba za a karbi musulunci na, zan tuba. Zan tuba in zo. An ce kissan ta sauka akan sa. Bayan shi ma kuma an ce ta sauka akan wani daban, wani ba Yahude, ta sauka dai akan mutane uku a ayan nan. To a takaice dai ta sauka akan wanda suka yi ridda, sa'annan kuma suna so su dawo cikin musulunci, shin za a karbi musuluncin su ko ba za a karba ba? Shine Ubangiji yana cewa kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, yaya Allah zai shiryar da wanda da shirdar da mutane wanda sun kafirce bayan imanin su. Bayan haka kuma wa shahidu annar rasul haqqun, sun sheda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, abinda yazo da shi gaskiya ne. Waja'ahumul bayyinat, sa'annan hujjoji bayyanannu sun zo musu. Wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin, lalle Allah bare shiryar da mutane azzalimai ba. Ulaika jazaohum, watannan sakamakon su, anna alaihim la'natullahi, lalle sinuwar Allah ta tabbato, sinuwar Allah da mala'ikunsa, wal mala'ika wan nasi ajma'in, sinuwar Allah ko la'antarsa da mala'iku da mutane ta tabbata akan su a gare su. Ajma'ina gabaki daya, wato tsinuwar Allah da mala'ikunsa da mutane gabaki daya ta tabbata akan su, wayannan mutanen da sun yi kafirci bayan ridda, sun yi ridda bayan musulunci. Na'am, khalidina fiha, su masu dawwama ne a cikin tsinuwar da kuma wutar Allah gabaki daya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu, bara a sassauta musu da azaban wuta ba. Wala hum yunzarun, sa'annan ba ja a jinkirtar da wannan azaba, bara a ce kai wayannan sun sha azaba fa, bari a jinkirtar da wannan azaba zuwa awa daya ko awa biyu sa'annan a ci gaba, wannan ma bara a yi musu ba, su suna cikin azaba. Wayannan shine hukuncin da Ubangiji ya yi musu. Amma Allah fa da rahamansa da tausayinsa wa bayinsa, sai yace illal ladzina tabu, sai waɗanda suka tuba. Min ba'di zalika, bayan wannan riddan nan da suka yi. Wa aslahu, sa'annan kuma suka cautata ayyuka, sun yi aiki na ƙwarai. Fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne kuma mabuwai, mai gafara ne kuma mai jin kai da bayinsa. Kun ga rahaman Ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk abin da suka yi da kafircin nan da suka yi da taurin kai, bayan kuma sun san annabi gaskiya ne, hujjoji bayyanannu da ayoyi bayyanannu suka zo musu, duk da wannan Ubangiji in sun tuba ya gafarta musu. Hakan nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jira wanda ya tuba, wato duk wanda ya yi zunubi da safe, Ubangiji da safe yana jira wanda ya yi zunubi da daddare don ya tuba, da kuma wanda ya yi zunubi da yamma kuma da safe ana jiransa don a karɓi tubansa. Duk kaga mala'iku za su zo wa Ubangiji, za su ce wane ya aikata abu kaza abu kaza, mu rubuta. Za su zo da shi a suhuf da yake hannayensu, su tabbatar da shi a lauhil mahfuz. Ubangiji ya ce a ku jinkirta kaɗan, ku saurara, ko da zai tuba, Allah shi zai tuba. Ku duba rahaman Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sa'annan duk da wannan kuma Ubangiji yana sauka a sama ta farko kowane dare a sulus akhir, ƙarshen dare, yana cewa ina wanda suke neman gafara in gafarta musu, ina wanda suke tuba suna neman gafarta in gafarta musu. To lalle Ubangiji fa ko da yaushe duk laifin da kai, idan ba an ce ranka ya zo nan gabaki daya ba, ta zo fita na ƙarshe ba, to har yanzu kana da chance na tuba. Idan ka tuba Allah zai gafarta maka. Amma idan ka ce zan tsaya gobe zan tuba, gobe ma ya zo ka ce bi zan tuba, ni karami ne, a babu komi, Allah zai gafarta mana, to babu mamaki Allah bai nufe ka da wannan toban ba, kuma in ba a ci sa'a ba sai ka mutu a cikin kafirci. Allah ya kiyashe mu da wannan. Na'am.
Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun.
To akwai nau'i na kafirai kuma wanda Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala bare gafarta musu ba, su waye? Shine Ubangiji yake innal ladhina kafaru, lalle wadanda suka kafirta ba'da imanihim, bayan sun yi imani, thumma izdadu kufran, sa'annan suka ƙara kafircewa, lan tuqbala tawbatuhum, bara a karbi toban su ba, wa ulaika humud dallun, lalle wancane ka su ne batattu. Nan wasu malamai sun ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim, ana nufin kafirai da suka wato wadanda suka kafirta bayan sun yi imani da sayyidina Musa alaihi salam, sun yi imani da taurata, da sayyidina Isa ya zo musu sai sun kafirce da shi, sun ce a ba san da zaman shi ba. Shine ana ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran, dan kuma sun sake bayan kafirci da suka yi da sayyidina Isa suka ƙara wani kafirci, akan kuma in su yi imani da sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam sun yi kafirce da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai sun fassara akan haka, amma gaskiyar lamarin wato Ubangiji yana nufin waɗanda suka kafirce da shi bayan sun yi imani, sun san ko sun yi imani da annabi ko da sayyidina Isa ko da sayyidina Musa, sa'annan kuma sun ƙara kafirci, wato bujirewa ba su bar mutane ba, kuma suna kiran mutane wa kafirci, suma kuma suna kiran mutane su musguna wa'annan annabawa ko da mutane kowa mutane wanda suka yi imani, lalle wa'annan Allah bare taba gafarta musu ba, wa ulaika humud dallun, wa'annan su ne batattu, Allah babu ruwan shi da su ranan kiyama. Ko kuma innal ladhina kafaru, wadanda suka kafirta, wa matu wa hum kuffarun, kuma sun mutu alhalin su kafirai ne, Allah bai arzurta su ba kalmar shahada, ba su mutu suna musulmai ba. Anan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, wato sai a ƙarshe zaka ga mutum sai ajali ya zo, mutum yana cikin musulunci sai ajali ya kusa, sai kaga kuma yaje ya aikata wani abun sabo, wanda wani abun shirka wanda zai cire shi a musulunci. Ko kuma kafiri ne yana nan, mushriki ne sosai dindindin, ajali in yazo sai Allah ya azurta shi, sai ya aikata wani abu wanda zai shiga cikin musulunci da shi, ya zama musulmi, ya bada gaskiya, kuma ya karbi imaninsa, sai ya mutu a cikin musulunci, kuma Allah ya karbi imaninsa. To duk wanda Allah ya bashi daya, ya hana mishi daya, wato ya bashi wato cikin hali, yana cikin halin musulunci kuma ya mutu kafiri, to wannan Allah bare karbi tubansa ba. Innal ladhina kafaru, sani wadanda suka kafirce da ayoyin Allah, suka kafirta da Allah, wa matu wa hum kuffarun, sun kuma sun mutu alhalin suna cikin kafirci, falan yuqbala min ahadihim, bara a karba daga dayan su ba, mil'ul ardi zahaban wa la yuftada bi, cikon fadin kasan nan zinari dan ya falci kanshi da shi ba Ubangiji bare karba ba. Idan yazo da zinari ne ya cike da kasa gabaki dayanta, yana so ya fansa kansa ranan kiyama, yace a dauki wannan kuma a bar shi, Ubangiji lalle bare karbi wannan tuban shi da ba, bare karbi tuban shi ba. Sa'annan kuma ulaika lahum azabun alim, lalle wancan suna da azaba mai tsanani, wa ma lahum min nasirin, kuma ba su da wasu mataimaka ranan kiyama. Wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tambi bawansa, zai ce mishi da yanzu kana da wani dukiya mai dimbin yawa, an ce ka fanshi kanka da shi, zaka fansa? Zai ce ya Ubangiji zan aikata. Sai Ubangiji ya ce cha, na nemi abu mai sauki a wurinka ba ka yi ba, na kawai na ce ka yi imani ba sai an karbi dukiyanka ba, ko an karbi abun hannunka ba, ka karbi ka yi imani kuma ba ka ki ba, sa'annan yau ba za ka samu wannan daman ba, sai a ce a saka shi a wuta, wal iyazu billah, a'azanallahu wa iyyakum minan nar. Insha Allah.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa lan tanalul birra, bara ku sami aljanna ba. Albir an fassara ta da aljanna, wasu kuma albir sun fassara shi da ayyuka masu yawa wanda su ne za su zama sababi ko sanadiyan shiga mutum aljanna. Wato bara ku samu shiga aljanna ba hatta tunfiqu, sai idan kun ciyar ko kun yi sadaka da mafi soyuwa abu a gare ku, abinda kuka fi so a wurin ku na dukiya, sai idan kun yi sadaka da shi sa'annan za ku samu aljanna. Misali a ce kana da dukiya mai yawa, to bara ka samu aljanna ba sai idan ka duba abu mafi soyuwa a zuciyar ka, abinda ka fi so a zuciyarka a cikin wannan dukiyar ne, abinda ka fi so a ciki idan kai sadaka da shi mukhlisan, to lalle wannan alama ne na shiga aljanna. Shine Ubangiji yana ce lan tanalul birra, bara ku samu aljanna ba hatta tunfiqu, sai idan kun ciyar mimma tuhibbuna, da abu daga cikin abinda kuka fi so. O ma tunfiqu min shay'in, babu wani abu da za ku yi infaqi ko kuma za ku yi sadaka da shi ba. Fa inna Allaha bihi alim, lalle Allah ya san shi. Wato anan kaga an yanka hanyar wayo kenan. Zaka iya cewa ai wannan rigan ita ce nafi so ga baki da daga cikin kaya na zan yi sadaka da ita, ai Allah ya san, ya fi ka sanin abin da kai kafi so a zuciyanka din. Nan an ce akwai wani Abu Talhata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kuma yafi sahabbai ga baki daya arziki, yafi su duk, yafi su kudi. Lokacin da yaji wannan ayan nan, shi kuma yana da wani gona wanda yafi son sa, wannan gonan yana fiskanci ma masallacin manzon Allah, kuma akwai rijiya a cikin sa, wannan rijiyar ruwanta yana da dadi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya shiga ya sha a cikin wannan ruwan. Ana kiranta Bayruha, wasu suna ce Bayruha, wasu kuma suna ce Biru Ha'in, duk sunan ya tabbata Bayruha. To wannan sai yazo ya ce wa manzon Allah, ya manzon Allah, naji wannan ayan nan da ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ni kuma kai ka sani, Allah ya sani, babu abin da nafi so kaman Bayruha din nan, ni kuma na bayar da ita dan Allah, ka saka ta duk inda Allah ya gaya maka, ko duk inda kaga ya dace ka saka ta, ni na bayar da wannan gonan, shi gona ne, ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am naji, bakhin yana cewa me zaka malur rabih, lalle wato bakhin laraba in sun ce bakhin a wajen abun al'ajab, ko mamaki suna cewa bakhin din nan, yace lalle wannan dukiyan tara bauta, wannan dukiya mai riba tayi riba ko tayi ko taribanta, wannan riba, wannan dukiyan taribanta, wannan dukiyan taribanta, so biyu manzon Allah yana nanatawa, yace mishi amma ni kuma ina ganin, manzon Allah yake gaya mishi, ni kuma ina ganin wannan dukiyan nan ka raba ta wa danginka da makusanta, shi yafi karbuwa, ka raba ta wa danginka da makusanta. Nan malamai suna cewa duk alkhairin da kake yi, idan fa har dukiyanka, zuri'anka da makusantanka, ƴan uwanka, baka yi musu ba, wannan sadakan da kayi bata amfana ba, dukiyankan nan bata yi amfani ba. Wato zaka fara alkhairi, zaka fara shi a gida, zaka yi wa danginka makusanta, amma nan ba wai ana nufin abin da yanzu ake yi a nan ba, mutane za su dauki zaka su raba wa ƴaƴansu da abokan ƴaƴansu masu kuɗi da sauransu, a'a ba haka ake nufi ba, wannan kuskure ne. Abin da ake nufi da shi, wato idan akwai danginka daga cikin familinka, daga cikin zuri'anka, ƴan baffaninka da ƴan kawuninka da mutanenka masu karamin ƙarfi ne, ka fara musu alkhairi, su san cewa lalle dan uwansu nan yayi arziki kuma mai albarka, kai musu. Sa'annan kuma ana so kai a waje ma gabaki daya, don ka samu shaidan al'umma gabaki daya. Haka malamai suke cewa wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, babu wani abun da za ku ciyar da shi daga shi, ko kuma za ku yi sadaka daga cikin sa, lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sane da shi, ya san shi. Na'am.
Kullu ta'ami kana halal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
wannan ayan tana magana akan wasu yahudawa ne, wasu yahudawa da sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai sun ce wa manzon Allah, kai kana cewa kai imani, kana bin addinin sayyidina Ibrahim alaihi salam, alhali ko addinin sayyidina Ibrahim da addinin magabatan nan gabaki daya an haramta naman raqumi da madararsa al haramta wannan a ciki gashi kai kuma kana ci naman kana shan nono kuma mutanen da suke tare da kai ma gabaki daya suna ci suna sha kai kuma kace kana bin addini wani hadisi kuma yace a sun zo wa manzon Allah ne sun tambaye shi tambaya hudu a cikin tambaya hudu tambaya na farko da suka yi masa shine menene sayyidina Yaqub ya haramta wa kansa shine kuma annabi yake musu kuyi imani kuyi mun alƙawari cewa da kuma kuransa da abinda aka saukar wa sayyidina Musa a Taurata idan na ga ya muku za ku yi imani da shi ina ga mun karanta hadisi lokacin da mun karanta ayan qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika an ce sabab nuzul nata ne hadisin nan to a takaice dai sun tambaye shi sun yi mishi wannan tambayan nan to a gaskiya sun ce mishi wannan maganan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace musu wannan ba a haramta wa sayyidina Yaqub ba kuma wannan ba a haramta da shi ba a haramtar da shi wa bani Isra'ila da ba san wannan abun bai faru ba kissan yana nan yadda take ga yana yadda take sayyidina Yaqub ya kamu da wani cuta da ya kamu da wata cuta wannan cutar nan da ya kamu da ita sai yayi alwashi wa ubangiji yace ya ubangiji idan ka warkar da ni daga wannan cutar to nayi alƙawari daga yau baran sake cin naman raqumi domin shine mafi soyuwa a gare ni naman da nafi so a raina da kuma madaransa daga yau baran sake ci ba idan ka warkar da ni sa'annan ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya warkar da shi da ya warkar da shi shi kuma ya cika alƙawari wannan da shi da zurriansa ba sa cin wannan amma ba wai Allah ne ya haramta musu da wannan ba shine ubangiji yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il dukkan abinci halalun ne ga bani isra'ila babu wani abun da aka haramta musu sai in wanda ubangiji ya haramta musu da zunubin su da zalincin da suka yi wa kawunan su ubangiji ya haramta musu wanda yazo a suratul baqara da kuma yazo a suratul an'am illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abunda sayyidina yaqub nan shine isra'ilu sai abunda sayyidina yaqub ya haramta wa kansa dan kissan nan da yanzu muka fada illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat tun a gabanin saukar da taurata ma ba ku da wani hujja wannan abun yana nan kafin a saukar da taurata to ina kuka samu wannan ilimin nan min qabli an tunazzala at-taurat to idan kun yi gardama kun yi musu kuma قل فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين كجايا مسو كوزو دا توراتا tunda dai tana hannunku kun yi imani da ita ba to ku dawo da ita ku zo da ita ku karanta ta idan kun kasance masu gaskiya ne mu duba abin da kuka faɗa shine gaskiya ko abin da ni na faɗa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya to nan ai sai sun gudu ƙaryan ta ƙara sun kisa dawo da tauratan sun bar magana shikenan wal fatu bit tawrati fatluha ku karanta ta idan kun kasance kuna gaskiya to fa maniftara ala allah na'am
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
فكسني دك وند يكر كريا وأبنجي تبارك وتعالى من بعد ذلك باين ننتند دياك سنچه باين باكو ده حجة فكسني دك وند يكر كريا وأبنجي تبارك وتعالى فأولئك هم الظالمون للي وننصون الظالمين وند زاس كر كريا yanzu ba sun yi ƙarya ba sun ce Allah ne ya haramta wa sayyidina Yaqub ba alhali ko ba Allah ne ya haramta ba sayyidina Yaqub ne yayi alwashin barai ci ba to bayan ba su da hujja shine ubangiji yace a gaya musu famaniftara ala allahi alkaziba wallahi duk wanda ya kirkiri ƙarya wa Allah nan gaba fa ulaika humul azzalimun lalle wa innan sune azzalimai daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala
قل صدق الله
كما كace musu Allah ya gaskata a duk labarin da ya bayar
fattabi'u millata ibrahim hanifa
kubi addinin sayyidina ibrahim wanda ya karkata daga shirka zuwa gaskiya zuwa addinin ubangiji tabaraka wa ta'ala
wama kana min almushrikin
kuma annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ko kadan a rayuwarsa bai taba bauta wa wani Allah tabaraka wa ta'ala ba sayyidina Ibrahim shine maulana lokacin da yana fassara wannan ayat yace wasu suna cewa cewa in sun karanta ayoyin suratul an'am falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi da kuma falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar yace wannan ya fada ne yace to ba wai yayi imani da su bane wato yana gaya musu yana bada hujjoji ne ya gaya musu cewa kaman ake yadda ake cewa qanunul lalal me ake cewa na mantiq din nan qanunul taslim ko ai ina a mantiq ne a ilmu a ilmul mantiq ne ana fada wato abu idan kaji baka yarda da shi ba don kana so a wuce gaba zaka ce eh an yarda da shi a bari anan kuje gaba domin an juma gaba daga baya zaka dawo da hujjarka to an ce hakan nan sai inna ibrahim yace ga wannan taura wannan da yaga taurari yace shin wayannan ne ubangiji da sun gushe yace abin da yake gushe ai bare taba zama ubangiji ba hujja ne yake bayar da yaga tauraro ma haka ya fada da yaga rana ma haka ya fada to sayyidina ibrahim duk inda Allah ya ambace shi Allah zai ce bai kasance daga cikin mushrikai ba duk wata aya a cikin Qur'ani idan Allah ya ambace shi zai ce bai kasance daga cikin mushrikai ba shine kuma mutane suna fada har ila yau ana cewa duk mai sunan Ibrahim ya samu falalan nan Malam Ibrahim kun samu ko duk wanda an sa sunan Ibrahim da ya samu falalan wannan ya ci wannan falalan to mu ma kuma Allah ya ba mu falalan su amma kan maiki
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka
to malam zamu tsaya anan domin wajen ayan nan tana da bayani da yawa to mun shiga ciki kuma lokaci zai wuce mana abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shiga baki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين آمين في النعم